آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin itiƙanul Qur'an wanda yake nan kwanar Jaba a cikin garin Kano a wannan rana ta Litinin, wanda yau 23 ne ga watan Burqada, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya dace da 11 ga watan 5 miladiya 2026. Wannan zama namu shine zama na 94 a cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka, littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Muna cikin babin wato ainihin husnul khuluq idza faqahu, kuma yau za mu tashi hadisi na 293. Ya ce kana hadathana Muhammad bin Salam kana akhbarana Abu Muawiya an Al-Amash an Shaqiq an Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam husiba rajulun mimman kana qablakum فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المؤسر. قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه. وأنا حديثي كما ينمك جني Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake ba mu labarin abinda ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya faɗa wa sahabbai, yace husiba rajulun mimman kana qablakum, an yi bincike da hisabi ga wani mutum daga cikin wanda suke kafin ku, falam yujad lahu min al-khair, ba a samu wani alkhairi tattare da shi ba, illa annahu kana rajulan, face dai shi ya kasance wani mutum ne, yukhaliqun nas, wanda yake mu'amala da mutane, wa kana musiran, kuma ya kasance mutum ne mai yalwa, fa kana ya'muru ghilmanahu, kuma ya kasance na umarta yaransa an yatajawazu anil mu'sir, cewa su yafe ma wanda ba shi da shi. Qala Allahu azza wa jal, Allah mabuwayi madaukaki sai ce fa nahnu ahaqqu bi dhalika min, to mu muka fi tantan aikata wannan sama da shi. Fa tajawazu anhu, shi ma kuma ku yafe masa. Kamar yadda muka sha faɗa bayan Allah, duka abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa mana, ko dai na hikayoyin waɗanda suke kafin mu, ko kuma na waɗansu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi labari, ba kawai mu sha labari mu tashi bane, idan na umarni ne to abinda ya kamata mu umartu da wannan abin, mu amfanu da wannan, mu ɗabi'antu da wannan ɗabi'a. Idan wani abu ne na jan kunne, to ya zama mun yi nisa da wannan domin mu tsira da mutuncinmu da addininmu. Domin kamar yadda muka sha faɗa cewa shar'u man qablana shar'un lana in lam yati shar'una bima yukhalifuhu, duk shari'ar da ta shafi wanda suke kafin mu, to shari'a ce gare mu mu ma, inda shari'a mu bata zo da sabanin wannan ba. Kunga irin waɗannan labaru da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake bayarwa, yana nuna mun ma wannan abin ya shafe mu, in za mu aikata to za mu samu irin wancan tagomashin. To shi ne alaihi salatu wassalam ya ce usiba rajulun, an yi bincike ga wani mutum mimman kana qablakum, daga wanda suka kasance kafin ku. Nan labari ne alaihi salatu wassalam yake bayarwa. Nan cewa rajulun bai nuna cewa abin ya takaita ga namiji shi kadai ba. Ko da mace ce ta sifantu da wannan sifar, to za ta samu wannan tagomashin. Ba za ku manta hadisi ba wanda aka zo aka faɗi wata mata cewa mace ce mai ƙoƙarin azumin mukan nafila, mai ƙoƙarin ƙiyamul layli, mai kaza mai kaza, sai dai tana cutar da maƙotanta. Manzo Allah ya ce hiya finnar. Sannan aka ambaci wata mata ita kuma ba ta da wani ƙoƙari na ku zo ku gani. Mai rauni ce ta fuskan ibadodi, to amma kuma ba ta cutar da maƙota, tana kyautata musu. Manzo Allah ya ce yar aljanna ce. To kaga kai ma namiji in ka kasance da wannan, to za ka samu wannan tagomashi. To nan da ya ce hu sifa rajulun mimman kana qablakum, wannan yana nuna cewa dan adam ba wai sai an tashi alkiyama yakan san matsayinsa ba. Domin wannan labarin da ma'aiki alaihi salam yake bamu ya faru ko dai ga Yahudawa ko Nasarawa, tunda galibi da ce mimman kana qablakum, kuma kun ga har yanzu dai ba tashi alkiyama ba. Domin wanda suke kaburburansu tun wancan har yanzu suna nan a cikin kaburburansu, ba tashi mutane ba aka ce kai tafi wuta, kai tafi aljanna, amma kowa ya riga ya san matsayinsa. To saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam yace an yi ma wani mutum wanda suke kafin ku bincike, falam yujad lahu min alkhairi, ba a samu wani abu na alkhairi tattare da shi ba, illa annahu kana rajulan, face shi ya kasance wani mutum ne, yukhaliqun nasa, wanda yake wato mu'amala da mutane. Nan da aka ce falam yujad lahu min alkhairi, malamai suka ce wannan ammun ne amma makhsus, gaban mene amma kuma keɓantacce. Ba ana nufi shi wannan mutum ba shi da tauhidi, ba shi da addini, ba musulmi ba ne, amma kuma wannan abin da yake kai shi ga wannan matsayin abadan. Duk kirkin mai kirki, duk nagartan mai nagarta, in ya yi ta wajen addinin musulunci ya daba a ƙar. Na kawo muku kissan Safana, ‘yar Hatimu Tsa’i, ‘yar uwa Adi bin Hatim, lokacin da aka kamo ta a matsayin baiwa fursunan yaƙi. Ta je ta ce ya ma’aikin Allah, a duba matsayina, ni ‘yar babban mutum ce. Mahaifina ga matsayinsa, ga tagomashinsa, na ta faɗa muku har a jahiliya, har a musulunci, in ka cire kyauta irin ta ma’aiki alaihi salam, ba a samu mai kyautan Hasimu Tsa’i ba. A mutumin da za ka je bakuntaka raƙuminsa shi kenan ya soke ma shi, bai san daga inda kake ba, raƙuminsa shi kenan na hawa ya soke maka shi maka garan babu, ka ƙara gaba. Waye zai yake dan zakaran sai da shi kadai bai san daga inda ka fito ba? Ba na ji akwai wanda zai maka wannan. Ya yi maka ƙoƙari ya ce a je a duba masu balangu in sun dan fito a siyo maka, amma zakaran shi kadai kenan bai tibe yanka maka, to shi raƙuminsa zai yanke maka. Idan ɗaya daga cikin bayansa ya hura wuta, wani matafiyi ya hango ya zo ya sauka gidan aka ba shi abinci, to ya zama ɗa. Sai dai kash bai shiga addinin musulunci ba. Lokacin da ita Safana ta ce ya ma'aikin Allah a mutunta ni, kada a bar ni a cikin gama gari, ka ji matsayin mahaifina, ta karanta manzo Allah ce kash da ya mutu a musulunci da mun yi masa addu'a. Sai ta kyare ta cikin ta yi tafiyarta, an sallame ta, an mutunta ta, aka kyare ta. To saboda haka cewa falam yujad lahu min alkhairi, ma'ana ba mutum bane mai yawan aikata abubuwa na nafilfilu. Akwai wanda za ka samu cewa bai da yawan nafilfilu, to amma kuma Allah ba shi kyakkyawan mu'amala, domin suna wafin kowa akwai abin da Allah ya buɗa masa. Yanzu wani Allah ya buɗa masa fuskar azumin nafila. Azumin nafila bai masa wahala, yanzu duk zafin nan da ake, akwai wanda baya fashin azumin nafila da Alhamis. Akwai ma wanda ke siya mu dawo, kuma wannan azumin ba zai dakatar da komai a cikin mu'amalarsa da kaiwa da kawunsa ba. To amma kuma wani idan ya azumi kuma sai ya dakata magiri da galibi in dai azumi ana zafi duk sai komai ya dakata. Akwai wanda zaka ga shi kuma yayi azumin yayi kiyamul laili, wani kuma zaka ga cewa zai azuma amma ba zai yi kiyamul laili ba, wani zai kiyamul laili ba zai yi azumin ba, wani zai yi azumin zai yi kiyamul laili zai yi karatun Qur'ani amma marowaci in ka sai kana son kwandala gunsa to ka kinkimo tare da goren dutse. To kowa akwai abin da Allah ya buɗa masa, ba kowa bane zaga Allah ya hada masa can da can da can. Ku duba sayyidina Abubakar wata ran manzo Alaihi Salam yace a yau waye waye gare ni azumi, sayyidina Abubakar yace ni, waye dubo mara lafiya yace ni, waye raka gawa ni, waye tiyar fitira ni, yace to wannan ba za su tattaru a wajen mutum ba sai ya shiga aljanna. Sayyidina Abubakar kun ga Allah ya samu sayin wannan abubuwa. To akwai wanda ba wai wani abubuwa wanda zaka ce kiyamu ne ba, na tilfilin nan ba'diyya qabliyya az-zuhr da al-asr da wahala ya jera az-zuhr uku hudu ko kace na sati zai yi qabliyyata ibadiyyata, ma'ana nafila kafin ita da bayan ta, shi dai in yi farin da fushi kenan. Amma sai ka same shi mutum mai karinci, sai ka same shi mutum mai hakuri, sai ka same shi mutum mai kaza abuwa da kwarai, to shi wannan abin da ake nufi ba shi da wasu nafilfilu da za ka samu tsakanin shi da Allah ko kiyamun laili ko wani abu dai, amma dai yana nan a matsayin musulmi mai tauhidi. To wannan shi ne abin da ake nufi, kawai wani zai wannan ya ce to kaga wannan yana ashe arni, wato in ya kyautata shi kenan, na ai ba zai shiga aljanna ba wanda duk bai shigo addinin musulunci ba. Wannan shi ne abin da musulunci ya riga ya tabbatar. Kuma abin takaici, akwai jahilan musulmi wanda suka jahilci wannan. Akwai lokacin da za ka ji wani wai yana da'in da yanzu irin bulgate din nan a ce ya zo ya gina rijiyoyi ya sai magunguna ya ba marasa lafiya ya tallafi ya waye, kuma a ce ba zai shiga aljanna ba idan ba musulmi ba ne. Kaga wanda ya faɗi wannan bai san me addinin musulunci ba, bai ma san matsayin abin da manzon Allah ya zo ya yi ba. Manzo Allah yake cewa ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa, babu wanda zai ji aiko ni da Allah yayi ya mutu ran da zai mutu, ba Yahude ne ko ba Nasare ne, bai yi imani da ni ba fa sai sai wuta ta zama makomarsa. To shikenan babu wani kirki a cikin arnanci, kawai ta gomashin da Allah zai yi wa mutum, kamar yadda mun karanta bai fi sati biyu ba hadisin abin na Hakim ibn Hizam, kaga ya tiyar ya tiyar yayi abubuwa a jahiliya kuma Allah ya taimake shi shigo musulunci. Yanzu irin bulgate nan da Allah zai taimake shi shigo musulunci in dai wancan abubuwan dan Allah ya, wannan kuma shi ne sharadi a nan gida yake sakar. Akwai wanda zai dai burga kawai a ce ai ba dama yayi karatu nan ma kuma ya fadi gwangwar, shi Hakim duk da a jahiliya ne aiki tuwa atahannatu ataabadu yace ina yin wannan ne domin na samu kusaci zuwa ga Allah. To kanga shi yasa Allah ya mai ta goma shi shigo addinin musulunci, aka ce to duk ladarsa tana. To saboda haka kenan wannan mutum karancin wasu nawafil ne amma yana nan akan wato ainihin addinin musulunci. Illa annahu kana rajulan yukhaliqun na, sai dai shi mutum ne da yake mu'amala da mutane. Akwai riwaya kana yudayinun na, ya kasance yana bayi wa mutane bashi. To wannan ya nuna mana daga cikin darajar ɗan adam ka zamo kana cuɗanni in cuɗe ka, duk maluntakka duk kuɗinka duk matsayinka ka zamo munazilun anna, kai ka ƙaurace ma mutane, kai tsarkakakke ne, kai yararre ne, baka mu'amala da wani, to wannan shi bai ne. Hadisi yana ta mafi alkhairin mutane wanda yake mu'amala da mutane kuma yana jure wa matsalolinsu, yana jure wa cutarsu. In dai za ka yi mu'amala to wanda ba zai cutar da kai wallahi ba shi da yawa. Shi yasa na ta faɗa mana kai dai ka ji Allah, wallahi a rayuwar nan wanda kake da tabbacin sa ba shi da yawa. A matsayinka na magidanci ka iya tashi ka fitar da ƴaƴanka da matarka su yi maka tatas, kuma kai kake kawo abinci a gidan, kai kake motsa tura sai maka wankin babban bargo in ka dawo kuma ai ma tsadu da ruwa iya ga iya rayuwa aka take kira kuna abokantaka da wasu in an ganku tare fara ɗaya kuke rabawa saboda abota ko uku ne ko hudu ne sayin baya nan ka zo ai masa tatas in ya dawo kuma ai mai tsadu zuwa wannan halayyar mu sai mun san kanmu da kanmu to amma dai menene hakurin kawai shine magani kada ka taba cewa za ka yi mu'amala da wanda ba zai saba ma ba wallahi kawo halar da kanka ai ba bala'iku ba ne in dai sahabbai sun saba ba juna to kai a suwa ka ce wasu kake kowa ya maka daidai maka isa ba shi yasa na sha maimaita mana babu aya mai kwantar da hankali irin faɗin Allah ko lil afwa ka karbi abin da ya sauƙaƙa na halayyar mutane ko ɗan da ka haifa kada ka je siya ma 100 ballan tana ɗan wani wanda ka gani da haƙori 32 ka ce wai kuma siya maka yadda kake so baka ci da shi ba baka shayar da shi ba baka koya masa karatu ba kuma ka ce wato kake in ka zalai kada ya tsallaka sai yaushe sai ba zai yiwu ba saboda ka ɗan abin da ka samu ka kyautatawa ka gode ka sa masa albarka ai gaba inda ya tutsu ka ba shi uzuri a tafi haka haka rayuwar ta gada to dai mu'amala da mutane dole ne kuma yanda kake ganin ana saba mun kai ma kana saba musu ko ka sani ko baka sani ba na faɗa mana a baya idan kana so ka san kai wane ne to ka kalli rayuwar wani kaga ya mu wani ba daidai ba yau mu wani ba daidai ba to kai ma haka kake kai ma uzuri ake baka hakuri ake da kai ba wa kake ba da kai ba to saboda ka ya kasance yukhaliqun nas yana ta kuɗe ne ya yana mu'amala da mutane ma'ana baya hakin cewa ya kauyace ya zama shi baya mu'amala da wani sannan kuma a cikin mu'amala dole ana san girmamawa akwai wani bawan Allah a garin mu wato rayuwa kullum ka bi ta hankali ko wani bawan Allah yana nan a rayuwa yana daga cikin dattawa yana da tayin bawan Allah da zai haura tabani muna ƴan yara tuma kafin a yi mana shayi mun san shi ina da kantinsa idan ka zo ka tsaye abu gunsa kusan isi a garin mu a lokacin da manyan kantina in ka faɗi na ɗaya na biyu ta ƙila ka na uku ne ko na biyu mu dai a wanda muka sani to idan ya karɓi kuɗinka ko kai haɗu su ya sa an gitsi a goge hannu wasu yan shekaru na wuce na gaishe tsugune an kasa masa tattasai da tubatiri ka ce Allahu akbar ko matar ce ta kasa masa kowa Allah shi ya sani wallahi abin ta wasu ya tsobe na ce to yanzu ina magana goge hannu da hankisi ya zama kamar kana wato duk wanda ka daina rawar kai a rayuwar ya santa Allah ka sa mu dace to saboda ka ya kasance yana mu'amala da mutane kuma daga cikin mu'amalan yudayinun nasa yana bai wa mutane bashi na sha faɗa mana bashi abu ne wanda yake mai lada in ka ba mutum bashi kamar yadda hadisi ya nuna cewa za zai dawo da shi bayan wata ko sati daga ran da ka bashi kullum sai an rubuta maka ladan kayi sadaka da wannan kuɗin yanzu ka ba wani bashin 100,000 ka ce ya kawo maka bayan wata guda duk wani za a rubuta ma kayi sadaka 100,000 dan Allah bai kai wannan in wa'adin ya cika ya zo ya ba da uzuri ya ce to ba hali a raji a yi haƙuri ka ce mun ƙara maka wata ɗaya to duk wani za a rubuta ma kayi sadaka 200,000 to kaga wannan ya nuna wautan masu ganin wautan mai bada bashi ka san akwai wanda su wai saboda sun goge su ƴan duniya ne wayi wa'in da ka bai kana bada bashi ma kai wawa ne to kai marabbar kai ne wawa domin an yi ba kai wancan lada da kin ba za ka taba samu ba bashi abu ne mai lada abu ne mai matsayi a wajen Allah subhanahu wataala to yana bayar da ainihin bashi wa kana musiran kuma ya kasance mawadaci ne malamai suka ce al yusru bi hasbihi ita wadata gwargwadan wato ainihin yanayin zamantakewa da unguwa da kuma yanayin mutane. Akwai wanda zaka samu cewa dubu ka ce misali miliyan 2 gane shi a cikin mutanen sa mawada shi ne, saboda da wahala a cikin mutanen na suka samu wanda yake da sama da 200,000, kaga mai miliyan 2 mawada shi ne. To wani kuma wannan miliyan 2 zai yi kyautar ta auni kuma bai fi komai ba, to kaga shi aka ce mawadaci kowa gwargwadon matsayin da Allah ya ba mutum da samu da kuma irin mutanen da yake rayuwa a cikin su. To ya kasance wato ainihin mawadaci ne. Fakana ya amuru gilmana, to sai ya kasance yana umartar yaransa an ya tadawazu anil mu'sir, su yafe ma wanda yake takurare. Wannan hadisi ina jin kamar juma'a uku ko abin da ya kamata haka mun karanta shi akan minbari. Idan suka je sai ce to in kun samu mai shi ne mawadaci ne a iya zuwa babu kuɗi a ƙasa, sai ce to ku ɗaga masa ƙasa, ma'ana sai a ƙara masa kwanaki. In kuma kun je baya da shi sai ku ce kawai mun yafe maka. To haka ya dinga yi, haka ya dinga yi. قال الله عز وجل ألا مبواي مدعوككي سيتيف نحن أحق بذلك منه توموك في تنتن تونن أيك السمد الشيء بيونن أيك نونا مكا ونن ينا نونا ألا ينا مؤاملان تكيا كي نمقوا إلي يدك كي مؤاملان تباين الله دلوك تندك كي مؤاملان تباين الله دزين كي da tausayi da yafiya, to kai ma Allah zai maka irin wannan mu'amala. Duk lokacin da kake mu'amalanta mutane da kaushin hali da rashin tausayi da rashin afuwa, to kai ma irin wannan mu'amalar Allah subhanahu wataala zai maka. Na sha faɗa muku yanzu ku kalla a rayuwa, duk mutumin da zai zamo mai sassauci mai haƙuri mai afuwa, wallahi ko ba shi da shi za ka yi da Allah zai ta rufa masa, ko an zo kamar abuwa sun kure sai ga Allah ya buɗa masa inda baya fito. Akwai wanda zai yanke kauna kaza ba zai yi ba, kawai sai ga Allah ka musa adadi. To amma wanda shi kuma komai duk haka yake bin su gare da abawa, komai shi ba wata abuwa, ba daga kafa, ba taimako, ba kaza ba kaza, to Allah sai ya mu'amalance shi da wannan. Yanzu akwai mutumin da zaka cewa mai shi ne, amma ko siyayya zai yi a hannun masu karamin karfi ba ya tausayawa. Shi fa yanzu kila addihun sanan da yake zaune ba za a rasa 200,000 ko 500,000 ba, a kawun ɗinsa magana ce ta miliyoyi. To amma mai kuran ruwa zai turo tun daga Java yana gumi da ƙyar zai zo ya kawo. In yi tambaye shi nawa nawa, ce to alhaji 150,000. Sai ce to 250,000. Ma'ana sai an rage mai 50. Yanzu shi dan Allah a ce kurar da jarkokin wato ainihin na wani ne, yanzu shi a ciko masa kawai ruwan kyauta ba jarkarsa ba kurarsa, ya turo ya kawo, nawa ne ya kamata a bashi tsakani da Allah? Wato akwai rashin tausayi a wajen wasu. Ko ka ga mutum ya zo za a faskare masa itace, ya ga yadda mai faskaren nan yake wahala, yadda yake hada gobe kuma itace murɗaɗɗu, nawa za ka faskare wannan? Ke to alhaji wannan dai za a ba da 2,000. Kai yanzu 2,000 banza ce, shi kuma wallahi ya faskare su a 10,000 ba zai iya ba. Ba zai iya ba. In kuwa ya kuskura ya yi faskaren minti 5, to ran nan zai kwana jikinsa da ciwo duk ya yi kanta. Amma sai ya faɗa shi da faɗa ba, ya kai ba a so. Kuma sai in zai yi nisa ya ga kada a rasa sai to ya kaɗai. Sai kuma a zo a daidaita. Wallahi wannan rashin tausayi ne. Ya kamata idan kun yi tsada 2,000, in ya gama kawo 3,000 ku kama shi. ka nuna masa sai mutumin kirki ne kai ma kuma akwai lokacin da wani abu zai faru kana sa ran kaza Allah sai ya an taya ma saboda abin da kake zato saboda kai ma ka tausaya wa bayin Allah saboda ka don Allah mu dinga kallon irin wannan ka ga mai mahuci ya tako a kafa tun daga daba mahucin nan in ka kirga su a ce ma kowanne za a ce riban naira 10 da Allah ne za a samu gaba daya amma in yi kirga ce nawa sai to Allah dai da ga kaza kaza amma dai kaza haba da Allah ko kaza kaza Allah ne zai haka ba shi kuma sai ya zauna ya saka mahucin ba zai iya ba ko ya dauke su ma ya sai inda mutum ya zo wallahi ba zai iya ba ka tausaya ma irin masu wannan sana'a in har baka iya kara musu ba yanda suka ce to shikenan ba su haka Allah ya ji kamala Abubakar Gumi wanda ga abokan sa yake cewa yadda Allah shi tun yana yaro bata shi bai taba sai kaya ba duk lokacin da zaka ce kaza yadda ka faɗa ka zai baka kaga wannan alama ce ta kamala da kuma tausayawa irin bayin Allah to saboda haka kullun in ka tausaya Allah zai tausaya maka hal jazawul ihsan illa al-ihsan akwai sakamakon kyautatawa in ba kyautatawa ba kyautawa ba ta da sakamako sai kyautatawa to kuma wabil muqabil babu sakamakon munanawa sai munanawa duk wanda yake munanawa yaga cewa Allah ma kyautata masa to wannan anya ba istijraji ne ake masa ba saboda haka ne bayin Allah ku duba wannan bawan Allah abin da yake Allah sai ce fa nahnu ahqqu bi zalika min mu ya fi cancanta mu yi masa wannan fa tajawazu anhu shi ma shi kenan ku yafe masa an yafe masa inda yafe bayin Allah to shi ma an yafe masa shi yasa ji take ta wallahu fi auni al-abdi ma dama a wata ma kana abdi fi auni akhihi Allah yana nan akan taimakon bawansa inda shi ma zai taimaka wa bayin Allah Allah ka ba mu iko mu kwatanta hadisi na gaba min kala da sunan Muhammad bin Salam an ibn Idris qala samitu abi yuhaddithu an jaddi an abi hurairata radiyallahu anhu sayyida rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma aktharu ma yudkhilu aljanna an tambayi ma aiki tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi menene mafi yawan abin da yake shigarwa aljanna قال سيتي تقوى الله وحسن الخلق دين صوران الله دين الله صورة قفا لكم كاوة نبيع قال سيتي وما أكثر ما يدخل النار منين من في يوان أبن ديكي شغد جلان أدم وطا قال سيتي الأجوفاني وإنن كفا في قدابي الفم والفرج شيني باكي لكم الأورا wannan hadisi ya gabata abin da yasa sake kawo shi shine bambancin isnadi hadisi na gaba kana haddathana ibrahim ibn munzir kana haddathana ma'an am muawiyata an abdurrahman ibn jubair an abihi an nawas ibn sam'an al-ansari radiyallahu ta'ala an annahu sa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-birr wal ithm قال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وانت فكي دا نسقى إذن تاوى أما يميت أن الله حسو بيوتو سي أبوكي إلى الاسكين وانا حديثي كمين نمكا قلني أن الله ابن سمعان متبع مدينة شيني يرويتوشي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم شي ياتم بيما ايكيد إيراد أمينتي سؤال سبتا أغليشي دنغني دعين فين البر دع الإثم معنى لا دكما ذنبي قال سيتي البر حسن الخلق إذا كنت البر شيني كيكاوة نبيئة والإثم ما حك في نفسك zunubi kuma shine abin da ya sosa maka a cikin ranka wa kareta an yatsali alaihi nas kuma kake kyamar mutane su yi tsinkai gare shi annawas ibn sam'an Allah ya kara masa yadda yar uwarsa ce wacce kusan mata ta karshe da mai ki alayhi salatu wassalam ya aura amma kuma Allah bai kaddara mata zama gida mai ki alayhi salam na fada muku wannan kissa kyakkyawar mata ce da aka daura musu aure da mai ki alayhi salam aka kawo ta nan Hamsu da Aisha suka ce wannan mata mai ki zai so ta daya tayi mata kitso daya tayi mata kunshi ba ana akai mata alima da ba to ita harshen larabci bai nuna sosai ga alama a bakin ta ba sai suka ce to dan ki ƙara samun ta goma shi ba abin da yafi so irin in mutum yace mishi a'udhu billahi minka saboda haka idan ya shigo da yazo ya miƙa hannu zai taba ki sai ki ce a'udhu billahi minka to wannan abin yana da daɗa ba to wanda suka yi mata kunshi aka yi mata kitso ai masoya ne kuma yanzu ga wani ta goma shi ma sun tsara na manta sunanta ko Raihana ko wani abu da bai kama da haka Maki alayhi salam ya miƙa hannu ne taba ta sai ta ce a'udhu billahi minka sai ya ce lalle kin ne tsari da wanda ake neman tsari da shi shine Allah il haqibi ahliki a saukai lafiya a saukai lafiya manzo Allah ya mata abuwa ne kyauta ta wace to shikenan tafi gida shi ne suke karanta shaqiyatu ahliha marashiyar arzikin familin su a ce irin wannan gida na daraja amma kuma ke shiga cikin fita to wanda zai nuna maka mata maike ne salama ya tabu labari ya doki mataki a kansu ba abin da ya musu ba abin da manzo Allah ya musu yanzu in kai ne fa aje za ka ce to kuma bakin auren ku wallahi kare sai ce saki uku uku ma zai tsaya ba wato akwai an tsaye akwai mijin yayar abokina ya rasu Allah ya ji kansa dawowa kawai yayi daga balaguro kafin ya zo uwar gidan ta ce musu dama su uku ne to in malin ya dawo kan wacce ta mai sannu da zuwa irin anu da ba a dafu da shi ba sun fi kowa son fa ya dawo to amma wajen anuna ba a basu ba shikenan ya zo ya sallama su kai gum ya wuce tirakar sai ya shiga ya zauna suka shiru ba gunde ne sai ƴaƴansa sun mintaka suka gane suka je shikenan aka jima aka jima ya ɗan kawo tsalaba ya ba yara ana jima sai ya rubuto takarda takardu uku kowa ya ce zai ba wasu shikenan an gama shikenan wajero to yanzu irin wannan mene ne burga a ciki aida ya yi tunani da kawai sai zai ci gaba da harkokinsa shi ma kawai ya ki ba da kuɗin tefane ya tafi waje ya siyo abincinsa ya siya ƙoshi ya shiga ɗakin sai kwanciya sa in ya so a yi sati biyu uku a gawa zai nemi wani kagin dole za a zo dole za a zo ainihin ba da haƙuri to wai wani yana ganin ɗan shi dole na miji kai ba Allah ya fita ba da ai ba haka yake ba to almuhim dai ma'aikin alayhi salatu wassalam yana sanar da wanda ya san abin da suka yi to amma ba ya ɗauki wani mataki ko ya zanzage su ko ya ci mutuncinsu ko ya ce kun cuce ni ko yanzu wallahi wani akan naira 100 za ka je na wasa sa Allah ya isa wallahi har kamarin ki ba zan ya ce baki kin cuce ni naira 100 kai amma dai an ji kunya wallahi an ji kunya Allah shirya to shine sayyidina Nawas ibn Sam'an yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wato annahu sa'ala rasul sallam an lil birri wal ism sayyidina Nawas ya tambayi ma'aiki alaihi salam dangane da da'a da kuma ainihin zunubi wannan yana da cikin fiqhun Nawas irin yanda Huzaifa ya kasance sayyidina Huzaifa yana cewa mutane sun kasance suna tambayan ma'aiki alayhi salamu alheri amma ni kuma sharri nake tambayar sa makafata an yudrika ni ko makafata ana ka alayhi abin da sarki tambayar manzon Allah sharri saboda kada ya ruce ni in sanya sharrin yake ko kuma wato kada na fada akan sa malaman da suka shirye hadisin nan suka ce wannan ya nuna fiqhun nawas Allah ya kara masa yadda domin kai musulmi kana tsakanin dama da hagu ne dama al-awamir umarni yi kaza hagu hane barkaza duk abin da Allah ya ce a bari sharri ne ko dai sharri li zatihi ko li ghairihi ko shi kankin kansa shine sharri ko kuma zai kai zuwa ga sharri duk abin da manzon Allah zai yi umarni ko Allah ya umarni wannan abin kuma alkhairi ko alheri ko tsani zuwa ga alheri to yanzu idan baka san sharri ba ya za a yi ka kauce masa idan baka san abin da zai cutar ba ya za a yi ka guje shi yanzu mutumin da bai san cewa giya haramun ba ce in yi sha giya za a zarge shi ba za a zarge shi ba ya san giya ce amma kuma ilimi bai san haramun ba ce akwai wanda ina taɓa ba ku kissar wasu daga cikin abokananmu wanda suka je musabaqa a kudanci na faɗi wannan kissa ba su ɗaya ba mace ce mai abinci suka je tunda sun san kwama ta la kudanci naman kare naman alade naman menene sai suka ce mata dan Allah suna son abinci amma nama suke so na shanu ko na awaki tace ba matsala akwai ta zubo musu abinci da miya da nama suna nan suna ci sai ga wani ya zo ta shi kuma naman alade yake so sai aka zubo masa a cikin tukunyar da aka zubo musu sai ta ga zuk an debo kansa suka taso a kusa cike ya zaki mana ka tace kaga na san abin da nake ta dauko lude ta debo ta ce kaga wannan naman alade ne ta dauko ta ce wannan kuma naman shanu ne ma'ana ita roman ba matsala bane shi naman kawai shine matsala kuma yanzu ita iya gaskiyarta yanzu gaskiya tayi ba tayi munafunci ba kuma ba tayi cuta ba a iya sani take ne ita to kaga yanzu wannan dole ka bata uzuri daga ba ta ce mata to ai roman shine nama wanda ya sha ruwa shi tilama saboda haka kowanne yake sashi a tukunyarsa ita yanzu abin da ke tana ga daidai ne kuma adalci ne tai to kaga wannan ba za a kama ta ba a musulunce sai abin nan in ta sani na faɗa muku a lokacin sayyidina Umar wata ta bawanta ta mai da shi kamar mijinta labarin ne ba sayyidina Umar ta ce to me laifinta Allah ya ce aw ma malakat aymanukum ita kuma ita mallake shi bawanta ne to dan biya ya fita bukatar ta menene sayyidina Umar bai mata haddi ba aka ja mata kunne aka nuna mata ba daidai ba ne to akwai abubuwa da mutum zai fada bai san abin nan baki ba to shi yasa shi sai nana wa yake tambayar ma'aiki alaihi salatu wassalam menene da'a menene ba daidai ba in yasa abubuwan da ba daidai ba to shi ke nan ya nisance su in yasan na daidai ya ci gaba da aikin aikata ina tuna wani abu da na karanta wani bawan Allah ya aure shekaru ɗaruruwa zai iya cewa dan da aka kawo amarya da yake amarya ce wacce take wato ainihin mai hankali da sauransu sai ta ce masa to dan Allah kafin rayuwa ta ci gaba da gudana zana mun abubuwan da baka so dan kan dai maka ya zane mata su ta rubuce to lokacin da yake ba da kissa ina ji shekaru so dan 30 ko da menene yace bai taba ganin abin da baya so ba ma'ana tun ta san sharranta sharrantar da baya so kaga abin da baya so sharri ne a wajensa to dan ta san shi sai ta kauce ma ne to saboda haka manzo alaihi salam sai ya bashi wato ainihin gabanmiyar ka'ida kun ga shi sharri ai ba za ka iya lissafe shi ba ka ce kaza 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 to sai dai a bada gabanmiyar ka'ida shi ma alheri ka ce za ka zane shi ba zai yi ba sai dai a bada gabanmiyar ka'ida kuma yana cikin dawamin kalim da Allah ya yi manzo alaihi salam kana sai ce albirru husnul khuluq yace shi albirru shine kyakkyawar dabi'a ba wai ana nufin banda kyakkyawar dabi'a babu wani abu mai suna albiru ba. Abinda malamai suka ce a nan, kyakkyawar ɗabi'a ita ce ginshiki na albiru. Duk wanda ya rasa kyakkyawar ɗabi'a, to duk sauran jigogin wannan abubuwan ba za a iya samun su ba, ko kuma in an samu su ne su zama kaɗan. Ko a jiya ne ko a shekarar jiya ina karanta mana albir walakinil birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin hazuwa karshe duk aka zana wannan duk albir ne wannan kuma ba wai ana nufi su kadai ne birru ba wannan su ne manyan manyan ginshikan wanda kowanne kuma yana da ransa amma dai waɗannan in mutum ya kafa su ya tabbatar da su to wannan an samu albirci tare da shi to sai yake cewa albirru husnul khuluq malamai suka ce wannan yayi kama da abinda ma'aiki alayhi salam yake cewa alhajju arafa kaga yanzu rukunin hajji nawa ne guda hudu ne harama tawaful ifada sa'ayi abin nan haka ne sa'ayi tsakanin abinda safa da marwa sai arafa umara rukunin uku niyya dawafi sa'ayi shikenan to kaga ba ambaci niyya ba ba ambaci dawafi ba ko sa'ayi sai ka ce alhajju arafa saboda me saboda ita arafa idan ka kuskure ta to baka da hajji gabaki daya baka da hajji ita niyyar hajji akwai abin da malamai ma suke cewa irdafi aina ake yin niyya abika ce to amma malamai sun ce akwai ma niyya da ake kira irdafi kila ka zo da niyyar zaka yi tsuran hajji kawai sai ta raya maka cewa kana so ainihin ka haɗe su to in dai baka kammala tawafi ba tawaful qudum wasu suka ce a ka kammala shi kafin kai rakatai tawaf to zaka iya goya umara a jikin hajji kaga yanzu gashi kai niyya bayan ka buro miƙati kuma ta karbo to amma sabanin arafa idan aka ce alfitri ya fito na ranar sallah mutum bai zo arafa ba hajji sai dai ta bari to shi yasa sai aka ce alhajju arafa kamar an nuna ita arfa ita ce jigon aikin hajji to nan shi yasa sai aka ce albirru husnul khuluq domin husnul khuluq zai kasance tsakaninka da Allah kuma tsakaninka da bayin Allah mai kyakkyawar ɗabi'a shine zai bi umarnin Allah Allah ya ce yi ya aikata Allah ya ce bari ya bari to sai mai kyakkyawar ɗabi'a mai kyakkyawar ɗabi'a zai zama mai cika alƙawari mai haƙuri mai juriya mai yafiya mai dukkan abubuwa wannan duk suna daga cikin wato ainihin abin da ake bukata wannan adam duk ainihin su ne kyawar ɗabi'u to duk mutumin da ya samu kyakkyawar ɗabi'a to duk abin da ake so na alkhairi kuma zai iya ginuwa akan wannan kamar yadda muka sha faɗa ita ɗa'a tana gayyato juna kamar yadda saƙo ke gayyato juna to sai yake cewa wal ismu shi kuma zunubi ma hakkatin nafsi shine abin da ya so fi nafsika abin da ya so sa a cikin ranka wa karita an yatsali alaihi nas kuma kake kyamar mutane su ga wannan abun to anan kun ga ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya bada wata ka'ida to amma malamai suka ce wannan ba wai ana nufin a wajen kowa da kowa ba a wajen suwa wannan ka'ida za ta dabbaku a wajen mutumin da yake kan insaniya na faɗa mana akwai abin da ake kira alwazi alwazi shine mai dan kunne dan adam yana da alwazi'una akwai alwazi'ul insani akwai alwazi'ul khuluqi akwai alwazi'ul dini mutumin kirki sai ka samu wannan duk sun tattaru tare da shi to akwai wanda za a rasa alwazi'ul khuluqi da al-insani tattare da shi to amma alwazi'u addini shi kuma dole shi zai bi da shi ya abin yake in muka ce alwazibul insani wato yadda Allah ya gina dan adam duk wani dan adam da Allah ya halitta to ya saka mashi wani mai tsawatawa a cikin ransa hadisi ya zo da wannan duk inda dan adam yake Allah ya yi mashi wani mai tsawatawa a cikin ransa da kayin kura za ka yi abin da ba daidai ba za ka ji wannan fa bai dace ba in dai mutum yana nan akan dan adamtaka wannan hatta dabbobi Allah ya musu wannan sai dai wanda ya kauce na sha baku misali yanzu in ka kalli zakuna ko kuraye ko damisoshi ko makowace irin dabba duk mugun halinta in kuka ga sun yi kan ƴan uwansu suna yakushi da cizo to tayi abin da ba daidai ba amma haka kawai suna tausaya ma ƴan uwansu shi yasa zaka ga kirketi sun yi taron dangi da ƴan uwansa a kaddamar kura kuraye ma za su yi taron dangi da a kaddamar kirketi haka nan kuraye za su iya taron dangi domin a kashe damusa ko zaki an ɗabi'antar da su ƙaunar juna su tausaya wa junansu to duk inda ɗan adam yake a yadda yake idan bai samu lalacewa ta ainihin ƴan adantaka ba to ba zai cuci ɗan adam ɗan uwansa ba zai ji wannan ɗan adam ne ɗan uwana bai kamata in cutar da shi ba to in wannan kuma sai ta dace da wata ɗabi'a da mutum ya samu kansa a society domin za ka samu akwai zamantakewa da Allah ya ba su ɗabi'a ta sani ya kamata saboda mai saboda ta'alim na musulunci shine ake kira kai abin alwazi'ud dini yawwa alwazi'ul akhlaqi alwazi'ud dini sai alwazi'ul sultani haka nake so in zana su au alwazi'ul akhlaqi kawai mutum ya samu kyakkyawar ɗabi'a ya zama mutumin kirki yana tausaya wa kowa kuma idan ya kamata ya ji kan kowa bai kamata ya ci wani ba wannan haka Allah ya duk inda dan adam yake yanzu me yasa zaka ga mutane a ƙauye bai karanta komai na addini ba amma baki su zo masa daga tafiyayya ai su muke magana hatin mutsayi malami ne ba malami bane to amma ɗabi'a ta dan adam ya kamata a tinki dan adam to daga nan sai kuma alwazi'ud dini mai dan kunne na addini qur'ani da hadisi suna nuna ƙeta haramun ne cutar da wani bai halatta ba cutar da halittun Allah ƙwari tsuntsaye bai halatta ba wannan abin zai sa ma tsoron Allah kaga cewa in na cuci wannan cuta kai na gaba ga Allah kaga wannan shine alwazi'ud dini ba za ka cuci mutum ba dan ba wanda yake kallon ka ba za ka yi wani zalunci ba saboda ba wanda yake kallon ka ba za ka zo ka ci amana ba dan ba a kallon ka ka san Allah yana kallon ka wannan shine alwazi'ud dini to sai alwazi'ud sultani shikenan wato ladabtarwa ta masu mulki in mutum ya ƙi jin Qur'ani da hadisi to jikinsa ya gaya masa to galibi alwazi'ud sultani shine yake taka masu mulki to nan da aka ce wal ismu ma hakka fi nafsika zunubi shine abin da ya sosa maka to mutumin da ya zamo yana da alwazi'ud dini wal akhlaqi mutumin da yake da mai tsawatawa na ɗabi'a da kuma addini shi yake samun kansa akan wannan domin me ba ka ga akwai abin da kai yanzu ba za ka yi wannan abin ba ko kuɗi aka baka amma wani zai yi kansa tsaye bai jin komai haka ne ko ba haka bane yanzu alal misali mu ɗan cikin masallacin nan gaba ɗayan nan namu da matasanmu da manyanmu inda za a ce ka fito tun daga nan kwanan jaba zuwa PRP daga jeren wando da t-shirt da rana har ka je ƙarshen kwalta ka dawo don Allah ba zai iya wannan ga jeren wando da t-shirt ko ban za ka tafi dai za ka sa ɗan dogon wando da abin sai an je filin bal sannan dai a wannan ko ba haka ba to amma wani wallahi zai iya zagaye garin nan haka ko bai taɓa jin cewa bai kyauta ba saboda mai saboda ɗabi'a sa ta lalace wato wani ka'ida da malamai suka faɗa suka ce saban Allah da tsiraici haka suke
duk inda sabon Allah ya gatu to tsareki ba komai bane. Suka ce wannan kuma ya samo asali tun daga mahaifinmu Annabi Adam. Allah da yace masa wala taqrab hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin. Annabi Adam da ya ci bishiya me ya faru? Allah sai ya sauke duk fasin jikinsu. Fabadat lahum su'atuhum wa tafika yakhsifan alayhim min warqil janna. Suna tafigo ganyaye suna babban kesu abin nan. Saban da suka sai tsare ta su. To malamai suka ce ku dauki wannan kaida. Duk inda sabo yake to dare ki ba kowa bane. Dan Allah ka kalli turai mata zaka gani fa da Brazil da kamfai tana yawo a cikin gari. Kamfai ba wai suke ba. Kuma tana jin ita mai tukaccen yanci ce. Kuma ba ta jin kai ta soka. In dai kai yanzu zaka tafi da babban riga ko doguwar riga da wando ka ji baka kyauta ba. To ita ma tana jin baka kyauta ba. Haka ne ko ba haka bane? Haka ne abin da yake faruwa kenan. To sannan kai yanzu Allah ya kiyaye da za a ce ma ka ba sigari ba ka samu kara sallan kara ka dan guda kana dan gwadawa misali kana tsotsawa wani ya garka da Allah zaka ji sai ka ji kamar kai kasa in Allah sai ka dake cewa naka wa Allah kalfan asiri wallahi ba ta ba bace mura nake yi haka bani wanda abu ka ce dan tsotsa ka dai dan abu da dabara to amma wani a gaban ku bai dauko ya buga ya tsotsa kayan sa ta kusa karewa mai dauko ta kunna haka ne ko ba haka bane to wannan saboda me saboda dabi'a ta riga ta lalace kenan idan dabi'a ta lalace duk wani abin da zai tsotsa maka kai in kai ba daidai ba to shi ba komai zai yi wannan kuma baya gani cewa yayi laifi to shi sa malamai suka ce to da aka ce wal ismu ka'ida duk abin da qur'ani da hadisi suka ce haramun ne to wannan abun haramun ne ko da wani ya aikata abun bai ji wayarsa ya sunsu ba to rashin sosuwar ransa ba shi halatta wannan abin ba lalacewar ransa ce ta sa bai ji kaikayin ba kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksubun zuciyarta ta yi tsatsa ta yi datti kamar yadda muka sha faɗa malamai da suke fassara wannan arrain kamar farar tufa ce yanzu ko farar takarda idan wani abu baki ya diga daga nesa za ka gani to sai wani ya ƙara diga bakin yana ta faɗi har ya rine ta gaba ɗaya to in wani ya diga ma ba za ka gani ba to duk zuciyar ɗan adam fara ce kal wannan zunubi ya zo ya sa ta yi baki bayan iska ya fare ba a tuba ba wannan da tube da ba a ƙara wani ta ƙara baki har ta koma baki irin to kuma babu abin da za ta gani cewa wai kaza bai dace ba Allah ya kiyaye mu to dai lokaci yayi mana halin sa insha Allah za mu tsaya a nan rana ita in mun zo sai mu dan sake bita kan wannan hadisi abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren da zan mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullah amin yake cewa malam menene hukuncin mutumin da zai taimaka ma wani da kuɗi domin ya yi jari amma da sharaɗin zai auri 'yar shi wadda tana da wata lalura da ta sa ba ta sami miji ba gurguwa ce ita wannan ai ba lada yawwa shi ba shi ko rance don neman ladan Allah ake yi to amma sai ka ba mutum rance kai ma ga buƙatar ka to saboda haka shikenan kawai yanzu ka ba shi abin nan kuɗi kuma buƙatar ka ta biya amma ka kaza sai ka samu lada a wajen Allah dan innamal a'malu bin niyyati yace malam menene hukuncin masu sayar da ruwa a kura suna cewa mai daɗi ne amma kuma ba mai daɗi ba ne kuma suna aikata hakan har lokacin azumi sai a yi masu wa'azi a nuna masa cewa wannan abin da suke yi a haramun ne kuma yaudara ne kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai bar su ba yawwa sai wasu suna ganin musamman cikin azumi ba dan talawa za a yi ba kawai bukata ce za ta sa a siya to irin wannan sai a yi musu wa'azi don su gyara wannan ita ma da menene hukuncin saki ga wanda mahaifiyar shi ta tursasa shi ya saki matar shi saboda wani dalili ko kuma ya biya ta shawarar da ta yi mishi. To ko kuma ya biya ta shayarwar da ta yi mishi babban magana. To na farko dai abinda malamai suka ce iyaye za su iya hana ɗa ya auri wacce suke ganin ba ta dace ba, domin ba ta da wani haƙƙi yanzu a kansa shi, so kuma suna da haƙƙi a kansa. To idan musamman a ce sun hango wata illa, cewa to yarinyan nan da kake so ka aura ba mai tarbiyya ba ce, ba mai kaza ba ce, lallai ka haƙura, wannan wajibi ne musu biyayya. To amma ya zama yana aure da mata wal'allah ma an haihu ɗaya, wal'allah an haihu biyu, su ce a saki wannan, kuma ba wani abu take yi na keta dokokin Allah ba, to gaskiya ba su da wannan kurumin. Na sha faɗan wannan, akwai wanda suke kafa hujja da abubuwa guda biyu. Kissan Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da ya zo Makka, Annabi Isma'il ya tafi farauta. Da ya zo gidansa ya sallama ya ce ina mai gidan, matar gidan ta ce baya na ya tafi farauta, ita kuma bata san baban mijinta ba ne. Ya ce menene halinku, ta dinga barbada, ai zaman haƙuri muke kaza kaza kaza, waye mutu waye rai. Sai ce to shi kenan, idan ya dawo ki ce ababin nan, in ya dawo ki ce na ce ya canza dangara ma ƙofa. Shi kenan. Annabi Isma'il da ya dawo ta ce wanda tiji ya zo mai kama kaza mai kama kaza, kuma mun gaisa da shi amma ga abin da ya ce. Sai ce to ke ce dangara ma ƙofar, saboda haka yana nufin na rabu da ke saboda kana sake ki. Bayan wani lokaci alayhi salam ya sake dawowa ya samu ya yi auri wata mata, ya tambaye ta kuma aka sake dace da baya nan, ina mijin naki ya tafi farauta, ya halin zaman gidan? Ta yaban alkhairi mijin ta mutumin kirki ne kaza kaza kaza. Ya ce to idan ya dawo ki ce na ce tabbata da dangara ma gofa. Shi ma da ya dawo ta faɗa masa kaji kaji, sai ce to ke ce ma'ana in tabbatar da auren ki, ci gaba da zama da ki. Sannan Sayyidina Umar ya sa ɗansa Abdullahi ya saki matarsa. To duk wanda suka yi hujja da wannan sun yi hujja da abin da bai zama hujja ba. Na farko dai Annabi Ibrahim alayhi salam annabi ne, wahayi ake masa. Kai kuma ko ke wahayi ake muku da za ku ce ɗanku ya saki mata, kaga bai taso ba. Shi kuma Sayyidina Umar mulham ne. Shi yasa Imam Ahmad ko wanda ga cikin magabata lokacin da wani yake tambaye sai yanzu ya halatta uba ya tilasta ɗansa ya saki matar sai ce bai halatta ba. Yace to ai Umar ya tilasta Abdullahi ya saki matar sa. Sai ce to je ka kawo min uba irin Umar. In ka kawo irin sa to shikenan. Sai ce to ya halatta shi ma tilasta ɗansa ya saki matar sa. Umar din da zai kawo shawara Allah ya sauke wahayi. Ayoyi nawa Umar ya kawo shawara Allah ya sauke wahayi akan abubuwa. Ya ma'aikin Allah ina ganin ayi kaza, Allah ya sauke wahayi. Littafi za ka yi akan wannan. To saboda haka ba hurumin iyaye ba ne su ce wai dole ɗa ya saki mata. Idan tilastin akwai barazana ta rayuwa ko lafiya, to saki bai yi ba. Amma idan dama shi ma jira yake, ƴar ƙofa yake nema, to sai aka so samu inda yake gaggaito, anan sakin ya yi. Saboda haka ya danganta, in dai ya zama akwai tilastawa ta barazanar lafiya ko rayuwa ko dukiya, to in yi wannan sakin bai yi ba. To sai wannan yace don Allah malam menene mafita game da mutumin da zai zo ya karɓi bashi a wajen mutum amma sai ya ƙi biya, a ƙarshe ma sai a koma wasan ɓuya da shi, ko kuma ya daina yi wa mutum magana. A sai a daina bashi sai a daina bashi. Na ta fada muku wato mutanen kala biyu ne, akwai wanda kana jin nauyi, akwai wanda baka jin nauyi. In wanda kake jin nauyi ne, in yazo yace ka bashi bashi, sai ka ce wallahi ina da kuɗi amma suna hannun mutane, kai ma mutum ne. Suna hannun mutane, ma'ana suna hannun ka sai dai ba za ka bashi ba. Shikenan ka gama ƙarya kai ma. In wanda baka jin nauyi da yawa ne suka ce tuwa ne, ka san fa ina zan ka bashi da lokaci kaza. Saboda haka ka so ma biya na kafin ka zo ka ce in baka wani bashi. Ka ka masa wa'azi, don ba tsare shi kai ka ce sai ya biya a lokacin ba. So duk wanda baya cin baya biyan bashi gaskiya a zai da bashi bashi. Wannan ya ce malam a watannin baya na nemi addu'ar malam da sauran ƴan uwa game da sabon shago da zan bude. Kuma alhamdulillahi ana samun ci gaba, ina neman malam da sauran ƴan uwa su sanya ƴar uwata to ƴan uwansa mata biyu da aka sanya lokacin aurensu wato a sasu addu'a kenan. To tunda ka bude shago abubuwa suna gudana, idan an tashi ana zagayawa da hula a majalisi, da Allah ka dinga hoɓɓasa kana ɗan sakawa. Tunda ƴan uwa sun yi addu'a kuma gashi kai ma ka ce an ga haske, to kai ma a daga haske na wasu na ce insha Allah. Wannan kuma muna musu addu'a, Allah ya sa albarka, Allah hore da layi. Daga ƙarshe yau kamar yadda ku gani 23 ga wata, ranar Itiyu za ta zamo ko dai 1 ga wata ko 30 ga wata. To ni abinda da na so mu dakatar da karatu, sai na gaskiya ba ma san gibi da yawa. Yanzu kun ga Litinin ce, akwai masu yin azumi da yawa kuma bai hada yi karatun ba. To na san Asharul Awa'il, akwai masu ƙoƙarin azummuka, wannan azummuka nasu ina ga bai kamata mu daɗe karatun ba. Saboda haka insha Allah za mu yi karatu ranar ita yau, ko dai ta zama cewa 1 ga wata in wata bai cika ba kenan, ko ta zama 30 ga wata in wata ya cika. To waccan ta sama in wata ya cika sai ta zama daga ita sai 30 a yi azumin Arafa. To ita ma za mu yi insha Allah. Sai ya zama idan Arafa ta faɗo 30 shine ba za mu yi karatun 30 ba, idan Arafa ta faɗa da Arafa ba za mu yi karatun 30. Saboda haka wannan zai sa mu samu dogon gibi ba. Sai ya zama kun ga mun dakatar da karatun mu kaman 8 ga wata ko 7 ga wata. To in Allah ya kai mu bayan sallah ko da ƙarshen Dhulhajji muka dawo, kun gani aƙalla ba mu yi lozin sama da sati biyu ba. Domin idan aka ce marka-marka ta zo muna ɗan dakatarwa, to mutum da akwai damar kawai ya kamata mu ci gaba da yi kada mu tsaya, wanda kuma suke da uzuri wannan ba a ci da sabon insha Allah. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.